ƴan uwa musulmi muna godiya ga Allah madaukakin sarki da kuma salati ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan hudba ta mu ta taba ɗaya daga cikin bangarori na sunna ta Allah madaukakin sarki wacce ba ta canjawa Allah yace sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila in an ce sunnar Allah ma'ana tsarin da Allah ya daura shi wanda baya taba canjawa wannan tsari kuwa shine halin da muka samu kanmu a ciki na tabarbarewar al'amura na kowane bangare bangaren tattalin arziki bangaren jagoranci bangaren zamantakewa duk wanda ya kalli halin da muke ciki yanzu ya san muna cikin mawuyacin hali matsanancin hali har ma wasu sukan ɗebe tsammani cewa anya za a iya samun gyara kuwa to lallai wannan sunna ce ta Allah madaukakin sarki daga cikin abin da ke kawo al'umma ta ruguje kuma ta lalace shine ba wai raunin tattalin arzikinta ba ko rashin yawan adadinta ba babban al'amarin da yake fara ruguza al'umma shine idan al'umma ta zamanto ba mai sanin mahaliccinta ba ba mai sanin haƙƙin mahalicci ba wanda za su bauta masa ba hakanan idan halayya da ɗabi'un mutanen wannan al'umma ta lalace to duk abin da zaka kawo ba zai gyara su ba matukar ba a gyara wannan hali ba shi yasa Allah ya bamu labarin al'ummomi da yawa kuma ba wai ya bamu dan mu ji bane kawai Allah yana gaya mana ne dan mu dauki izina daga gare su Allah ya ce fa kullan akhadna bi dhanbihi kowace al'umma mun kama ta ne da zunubin da take aikatawa haka duk ayoyin da aka ambata nan zaka ga Allah yana kama al'umma ne sakamakon abin da suka yi na zalunci ko laifi ko sabo Allah ya ce wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima haka ne kamun Allah yake idan ya kama al'umma alhalin tana cikin zalunci hakana Allah yake walaqad ahlaknal quruna min qablikum damma zalam lalle mun halakar da zamanin nuka gabaninku lokacin da suka shiga cikin zalunci hakana Allah yake watilkal qura ahlaknahum damma zalam lalle waɗannan alƙaryoyi ne da muka halakar da su bayan sun yi zalunci halakarwa ba sai an gusar da mutane gaba ɗaya ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin abin da ya roki Allah madaukakin sarki cewa al'ummar sakar Allah ya halakar da ita bai ɗaya lokaci ɗaya kamar yadda aka yi al'ummomin baya Allah ya ce ya amsa masa amma halaka idan zaman lafiya a cikin al'umma ya lalace babu al'umma idan tattalin arzikin al'umma ya lalace babu al'umma idan halaye da ɗabi'un al'umma suka gurɓace babu al'umma kamar ta halaka ne domin ba abin da za ta ribata a cikin rayuwarta mu sani cewa duk wanda ya kalli halin da muke ciki a yau da ma da yawa daga cikin al'ummomi za mu ga cewa gurɓacewan addini ta yawaita gurɓacewan ɗabi'u ya yawaita haka nan ɓarna ta dukiya ko ta madafan iko ko rauni na amana na rashin kulawa da haƙƙi da aka ɗaura ma mutane ko abin da ya shafi shaye-shaye kayan maye da kuma ƙabilanci ko na addini ko na yare ko shagaltuwa da wato sadodin kafafen sadodi waɗanda suke yaɗa abubuwa marasa kyau ko kashe mutane ba tare da haƙƙi ba ko cin zarafin mutane ko ƙwace dukiyar mutane da ma abubuwa waɗanda suke suna da yawa ba za su ƙirgu ba duk wanda ya kalli al'umma kusan halin da ake ciki kenan to duk waɗannan suna daga cikin dalilin da yake sa al'umma ta rushe kuma ta faɗi kuma ya zama ba za ta tashi ba Allah madaukakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza zaharatil ma'asi fi ummati amma wa humul bala'u bi adhabin min indi to idan barna ta yawaita ta bayyana a cikin al'ummata to lallai Allah zai gangame su da azaba daga gare shi yanzu ka gaya mun irin barnar da ba a aikatawa duk wani abu wanda yake na saban Allah ne wanda an halakar da al'umma a baya a yau din nan ana yi shi haka Allah ba zai kyale al'umma haka kawai ba Abu al-Hasan an-Nadawi daya daga cikin malamai ne na wannan zamani asalin shi mutumin Pakistan ne, amma kuma mutum ne da ya karantu, yana cewa lokacin da musulmai suka rasa wato imani da kuma ɗabi'u, to lallai sai duniya gaba ɗaya ta rasa abin da zai kai su zuwa ga shari'a. Kenan idan babu addini, babu halayya, babu ɗabi'u, babu al'umma. Ibnul Qayyim yana cewa babu wani bala'i da zai sauko ma al'umma face sai da dalilin wani zunubi da suka aika, kuma ba a taɓa ɗauke wannan bala'in sai in hanyar tuba. Kenan ashe halin da muke ciki akwai zunubai da ake aikatawa, shi yasa Allah bai kyale mu ba. Kuma duk lokacin da aka bari aka koma aka tuba, tuba ta gaskiya, to Allah zai ɗauke wannan bala'i. Daya daga cikin malaman zamanin nan Muhammadul Ghazali, ba wancan Imamul Ghazali ba, akwai wani Muhammadul Ghazali, yana cewa gyaran al'umma baya farawa daga dokokin da za a saka musu. Yace wannan ba shi bane gyaran al'umma, duk dokar da zaka saka bata isa ta gyara al'umma ba ita kadai, amma yana farawa ne da gyaran zuciya da gyaran halaye. Idan aka gyara zuciyar al'umma, aka gyara halayensu, to za su bi wannan dokar, za su bi wannan dokar. Amma duk dokar da zaka saka, matukar zukatansu da abin da ke cikin tunaninsu bai canja ba, to ba za su bi wannan doka ba, wanda wannan zuciyar ita take hangen cewa tana da mahalicci, tana da kuma makoma. Hakanan daga cikin manya-manyan abin da ke kawo rushewar al'ummomi shine zalunci, kowane irin zalunci. Zalunci tun daga ƙaraminsa har zuwa samansa. Mafi girman zalunci shine shirka da Allah. Mafi ƙaramin zalunci kuma ka ɗauki abin da ba naka bane ka sanya shi a cikin mallakarka. Wannan shine zalunci, kuma da yawa ana yi. Ana zalunci ta kowane ɓangare, ana cin amana, mutum ya ɗauki abin da haƙƙi ba nasa bane kuma ya mallaka ma kansa. Wannan ya yawaita. Shi yasa daga cikin maganganun Ibn Taymiyyah yana cewa Allah yana taimakon ƙasa wacce take mai adalci ba mai zalunci ba, ko da kafira ce, ko da ƙasar kafirai ce, in dai akwai adalci Allah zai taimake ta. Kuma ko da ƙasar musulmi ce, in dai akwai zalunci Allah zai rusa ta. Saboda haka zalunci ya yawaita yanzu, wanda wannan zaluncin shi yake haifar da saɓani, shi yake haifar da rabuwan kai, shi yake haifar da kashe-kashen nan da ake yi, ko ƙyama ko kuma ƙiyayya a zukata. Kuma wannan daga zancen Allah ne. Allah ya ce zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, barna ta yaɗu a doron ƙasa da kuma cikin tekuna ma sakamakon abin da hannuwan mutane ke aikatawa. Kenan duk abin da muka gani mu ne muka jawo makanku. Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, haka in mun ga ƙasar mu ta lalace mu muka jawo. Ƙasa ita kadai ba ta lalacewa, ƴan ƙasar su ne suke bata ƙasar. Ƙasa haka kawai ba za ta lalata kanta ba, dole akwai wanda suke cikin ƙasar. Kenan su ne za su gyara, kuma su ne za su bata. Kamar yanda gida baya lalacewa haka kawai, sai wanda suke cikin gidan su gyara gidan ko su bata gidan. Saboda haka lallai ya kamata mu koma mu dubi rayuwarmu, mu duba ayyukanmu, sannan mu nemi mafita a wajen Allah maɗaukakin sarki. Idan Allah maɗaukakin sarki ko addini ya nuna mana hanyoyi na ɓarna, yana ba mu kuma mafita. Idan mutum ya je likita ya duba shi ya ce ga cuta, ai yana ba shi magani. To menene mafita daga waɗannan abubuwan da muke fama da su? Na farko tuba. Duk wanda yake aikata wani abu da ya san cewa Allah ya hana, ya tuba ya koma ga Allah, ya bar wannan abu, ya yi tuba wacce take ta gaskiya ne. Na biyu, mu yi ƙoƙarin tabbatar da adalci ko da a kanmu ne. Allah ya ce ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qisti walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin, ko a kanka ne, ko a kan iyayenka ne, ko a kan ƴan uwanka ne, suka yi ba daidai ba ka yi adalci. Aka karka nuna cewa a wannan nawa ne ba zan mishi adalci ba, a zan boye abin da yayi. Kowaye yayi ka nuna masa adalci. Ai adalci shi ya rike sama da ƙasa, kamar yanda Yahudawa suka gaya ma ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wato Abdullah ibn Rawaha. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tura shi dan ya je karbo tax nasu na haraji da aka daura musu da suke biya. Lokacin da yaje sun san cewa da dino da yake ga wannan shekara, sai suka ce za su bashi wani percent dan ya zama ya rage musu nauyin tax din da aka daura musu. Sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wakilin sa ne, sai ya ce musu ku sani cewa na fito daga wajen mutumin da duk duniya ba wanda nake so kamar sa, nazo kuma wajen mutanen da duk duniya ba wanda nake kyama kamar su, amma kyama ta da ku ba zai sa na muku rashin adalci ba, kuma soyayya ta da wancan mutumin ba zai sa shi kuma na daura shi akan ku ba. Suna jin wannan suka ce wannan ne ya rike sama da kasa, ma'ana adalci. Aga haka mutane suke. Amma yanzu shin akwai adalcin nan kuwa? Akwai adalcin nan a cikin al'umman mu? Akwai shi a cikin gidajen mu? Akwai shi a cikin ma'aikatan mu? Akwai shi a cikin mu'amalan mu tsakanin mu da junan mu? Wani ya ma mutum aiki ya hana shi haƙƙinsa, ana yi ko ba a yi? Ana yi. Sau haka matuƙar ba mu tsaye da adalci ba, ba za mu daina ganin wahala a cikin rayuwar mu ba. Don haka adalci, kuma duk inda zalunci yake mu yaƙe shi. Kowane irin zalunci ne mu yaƙe shi, mu yi faɗa da shi. Ko da na kusa da mu ne ko yi zaluncin nan, mu tabbatar cewa mun mishi hukuncin da ya dace da shi. Haka nan tabbatar da wato haɗin kan juna da manufa. Wannan ƙasar tamu Allah ya haɗa mu da musulmi da wanda ba musulmi ba. Matuƙar manufar mu ba ta zama guda ɗaya ba ta cigaban ƙasa, to ƙasar nan ba za ta taɓa cigaba ba. Dole da wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba dole su daidaita manufarsu. Dole ya zama manufarsu guda ɗaya ne, shi ne a ga cigaban ƙasa. Abin da zai baka mamaki, musulmi suna zuwa masallatai, kirista suna zuwa coci. Amma zuwansu masallaci da coci baya ɗaura su a kan su bar abubuwan da suke marasa kyau. Abin da zai baka tsoro ke nan. An ɗauka zuwa masallaci kawai na a zo a yi sallah ne, ko zuwa coci na a yi addu'a ne. Abu ne wanda yake ya kamata ya canja mu. In mutum ya zo masallaci ba ya yi sallah ba kawai, ya tsarkake zuciyarsa. Abin da aka karantar da shi ya yi aiki da shi a rayuwarsa. Wannan shi ne zai canja al'umma. Haka nan mu yi ƙoƙari mu ga cewa muna umarni da kyakkyawa, muna hani a kan mummuna. Duk wanda ya ɓarna, mu yi ƙoƙari mu ga mun gyara masa. Wanda muka ga ya bar abu mai kyau, mu yi ƙoƙari mu nuna masa. Ko da shugaba ne. In shugaba aka ga zai kauce, a nuna masa ba daidai ba. Idan aka ga ya ban aikin alkhairi, a dawo da shi kan hanya. Sannan babban al'amari mu fara da kanmu ba. In ni ban gyara kaina ba, ba yanda zan gyara wani. Mu fara da kanmu. In gyara kaina tukunna. In a gida ne, iyalaina da ƴaƴana su ga irin rayuwata, su bi irin rayuwata. Su ga irin nagartata, su bi irin wannan nagartata. Amma muna cikin wani irin mawuyacin hali wanda matuƙar ba mu koma mun gyara ba, Allah ba zai sauke ya gyara mu ba. Allah maɗaukakin sarki ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusi. Allah bai canja mutane har sai sun canja kansu. Dole sai mun canja kawunan mu kafin mu samu gyara. Amma matuƙar hannunmu yana nan dumu-dumu cikin ɓarna, cikin saƙo, cinmu da shanmu ba mu tsarkake ba, to ba yanda gyara zai zo mana, sai dai mu ga ana gyara a wani waje. Har ma sai ka yi mamaki ka ce ƙasar nan akwai dokoki kuwa? Akwai abin da ake kiran shi doka, ko akwai dokar nan? To ba ta aiki. Saboda mutanen they are not ready su yi aiki da wannan dokar. Don haka dole sai an yi reforming ɗin al'ummanmu, an gyara. Abin da ka san ba naka ba ne, ba naka ba ne. Abin al'umma na al'umma ne. Duk abin da ba naka ba ne, ba naka ba ne. Saboda haka da haka ne za mu samu gyara a cikin al'ummanmu. Amma matuƙar ba mu yi haka ba, to abin da zai zo gaba sai ya fi halin da muke cikin muni, Allah ya kiyaye. Matuƙar ba mu gyara yanzu ba, to gaban sai ya fi yanzu hatsari. Ba a san me gaba za ta zo da shi ba. Haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu gyara. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki kuma ya kawo mana mafita. Abin da muka ji kuma Allah ya ba mu ikon aiki da shi.